ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديات تبتغى الله سبحانه وتعالى ليساك بامو دامر داوات ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka, littafin da muke karanta na Umdatul Ahkam a wannan majalisi masallacin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da yake unguwar ƴan awaki bypass. Kamar yadda muka sani, muna cikin kitabu tahara, littafin da yake ko babin da yake magana kan tsarki. A yau 26 ga watan Rabi'ul Tsani Hijira Annabi tana 1447, wanda shi ne daidai da 18 ga watan 10 miladiya 2025, zamu tashi hadisi na 5 a cikin wannan babu. Wanda suke gida za su iya duba al-hadithul khamis kitabu tahara da muke yi a shafi na nawa ne anan na shafi na nawa ne? Wanda cikin gira ne ake son sana? Shafi na 6 ko? Yawwa. Za mu tashi hadisi na 5, al-hadithul khamis. Hadisi na 5 a cikin wato wannan babi na tsarki. Hadisi na 5 mala yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu. Babban sahabi dai Abu Huraira, mun faɗi tarihin Abu Huraira wajen satin. Wannan shine darasi na uku a cikin wannan wato ka majalisi. Abu Huraira shi rawaito hadisin, Allah ya dada Abu Huraira yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu min. Annabi yace kada ɗaya daga cikin ku yaje fitsari a ruwan da yake a tare wanda baya tafiya. Ruwan da yake a waje ɗaya ba tafiya yake ba. Kada mutum yaje fitsari a ciki sannan ya zo yace zai wanka kuma da ruwan. Ruwan da yake stagnant ba wanda yake tafiya ba. Kamar kaga ruwan kududdufi, kamar ruwan da aka tara shi na kamar swimming pool kenan, kaga ba tafiya yake ba. Ruwan da aka tara shi waje ɗaya a tare yake. Annabi ya ce kar kai fitsari a cikin ruwan, sannan ka zo ka ce za ka yi wanka da ruwan. Wannan haka riwayar Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo. Sannan wali Muslim akwai ƙari kuma na riwayar shi Imam Muslim a cikin sahihinsa, ya ce la yaghtasilu ahadukum ko la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im, kada ɗayan ku ce zai wanka a ruwan da yake a tare, ruwan da baya tafiya. Wa huwa junub, yazo ruwan da yake a tare a waje ɗaya, in dai wankan janaba ne an hana ka. Kada mutum ya yi wanka da ruwan da yake a tare a waje ɗaya alhalin wankan janaba zai. Saɓanin wancan hadisi na farko, Annabi cewa kada wani ya je fitsari a ruwan da yake a tsaye waje ɗaya kuma ya zo ce zai wanka ko da wankan tsafta ne. Wannan magana daban. Shi kuma riwayar Muslim, Annabi cewa kada wani ya ce zai yi wanka a ruwan da yake a tare waje ɗaya wanka irin na jaraba. Nan Annabi hani ya yi. Wannan hanin malamai suka ce hani ne na haramci. Haka wasu malaman suka ce. Ma'ana bai halatta mutum ya yi fitsari a ruwan da yake a waje daya sannan yazo ya ce zai wanka a ciki kamar yadda bai halatta mai janafa yazo ya wanka da ruwan da yake a tare waje daya ba baya tafiya saboda a iya samu ya zama cewa akwai najisa a ciki an samu wani fitsari ko da baka gani ba ko yayi tsarkin bayan gari a ciki baka gani ba saboda haka tunda baya tafiya to malamai suka ce ba za ka yi wannan wankan ba shari'ar musulunci tana lura da tsafta duk abin da zai kawo cutar da mutum shari'ar musulunci ba ta so shi wannan hadisin Abu Huraira yana ba mu labarin cewa manzon Allah ya yi hani mai zafi cewa mutum kada ya fitsari a ruwan da yake a tare waje ɗaya ruwan da baya flowing baya tafiya domin wannan zai kawo gurɓatar ruwan za a iya samun cututtuka za a iya samun bacteria a ciki wanda fitsarin nan yake ɗauke da shi to duk wanda ya yi amfani da ruwan zai yi cutuwa zai iya samun cuta ta hanyar amfani da wannan ruwan kaga don haka ne sai aka hana ruwan wanka da yake na jin daɗi na sanya jiki ma an hana ballantana ruwan da zai zama cewa na janaba wanka da zai zama na janaba sannan za mu fahimci abinda za mu fa'idanta daga wannan hadisi cewa wato an hana ko da ba wanka za ka yi ba an hana ka zo ka samu ruwan da yake a zaune ka ce za ka yi fitsari a ciki kenan abinda muke yi ko yaranmu suke yi na samu kududdufi a ji a yi fitsari ko a yi bayan gari annabi ya hana wani haka kududdufi za ya tafiya domin za a iya samun wani ya zo ce zai amfani da shi ko kuma irin wato tafki-tafki ɗin nan da yake ƙauyuka wanda baya tafiya za ka samu wasu suna fitsari a wajen in an jima kaɗan sai ka zo ka tadda wani kuma yana wanka a ciki ko yana wanke kayansa ko yana wanke kwanuka wani ma zai zo da turu ya ɗiba to duk yin wannan saboda kada wani ya cutu bai ga san da kai fitsarin ba kaga amma ka riga mutum ya yi cutar tana ciki sai manzon Allah ya hana domin kada wani abokinka ko ɗan uwanka ya samu cutu to daga wannan gargashin wannan hadisin malamai suka ce kenan abinda za mu fa'idanta idan ruwa ne mai tafiya ba laifi in kai fitsari saboda tafiyar da yake yana tsarkake wannan fitsarin da ake ana ruwa mai tafiya tunda da cewa ruwan da baya tafiya kada ai fitsari to ruwan da yake tafiya shi kenan mafhumul mukhalafa cewa babu laifi yin fitsari a cikin sa sannan hadisi yana koya mana cewa an hani mutum ya yi wanka da wankan janaba daga ruwan da yake a tsaitak wannan hanin haramun ba hani ne na makaruhi ba kenan idan ruwa mai tafiya ne za a yi wankan janaba kun fahimci maganar tunda wanda yake a tsaye annabi ya hana kenan wanda yake tafiya za a yi wanka babu laifi wannan zai nuna ma irin wato tsarki da tsafta da shari'ar musulunci take da shi duk abin da zai cutar zai kawo cututtuka shari'a tana nesanta wato kar a yi amfani da shi wannan zahirin hadisin bai bambanta ruwa mai yawa ko kaɗan ba ko yana da yawa ko ba shi da yawa in dai a tsaye yake an hana tunda annabi bai ce kaɗan ba kawai ruwan da yake a tare wanda yake ƙanƙani ne ko mai yawa ne an hana mutum ya yi amfani da shi wai fitsari kuma a zo a ce za a yi wanka a kansa wannan wato an hana malamai sun yi saɓani suka ce wannan hanin da manzon Allah ya yi hani ne na makaruhi ko kuwa hani ne na haram mazhaban malikiya suka ce hani ne na makaruhi ma'ana idan ka yi ba ne amma dai ba ka yi abin da ya kamata ba a malikanci kenan su kuwa mazhabar hanabila da mazhabar dawudu zahir al-zahiriya suka ce hani ne na haram haramun ne mutum ya zo ya samu ruwan da yake tsaye ya fitsari a ciki haramun ne mutum ya yi wanka a cikin ruwan da yake tsayayye wanka na jaraba sai aka samu wasu malaman suna tsakanin haka da haka su kuma suka cewa idan ruwan kadan ne to shine haram amma idan ruwan yana da yawa makruhi ne wannan ra'ayin wasu malaman malan shi kuma mai sharhi yake cewa malan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa zahirin da ya hana na haramci a zahiri ruwan yana da yawa ba shi da yawa wato zahirinsa shine haramci Sheikh Bassam ne ba Muhammad Salih Al-Uthaymeen Sheikh Bassam gode mun fahimci abinda hadisi yake koyarwa sai mu ci gaba hadisi na gaba al-hadithu sadisu hadisi na shida a cikin wannan babu an abi hurairata abu hurairah da shi ya rubuta wannan hadisi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shariba al-kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an idan mutun ya dauko kwano ko roba ko botiki da ruwa a ciki sai kare ya zo hucewa ko kuma karen na gidan ne ko na unguwan ne sai tsoma bakin sa a botikin nan ko roban nan ko kwanon nan ya sha ruwan ya sha ruwa daga cikin botikin da ya ta ajiye ko kwano zalla yace fa yaghsilhu sab'an to karka yi amfani da kwanon nan karka yi amfani da botikin nan ko roban nan sai ka wanke shi sau bakwai sai ka wanke botikin nan ko kwanon nan ko roban nan sau bakwai haka Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wa Muslim akwai ƙari na bayani a wajen ruwayar Muslim ulahunna bit-turab a cikin bakwan nan na farko ka samu ƙasa ka zuba wankewa farko ka sa ƙasa sai ka cuɗa wankewa farko guda bakwai misali ce ka sa ƙasa a na farko sai ka zubar sai ka sake zuba ruwa sai ka wanke ka zubar yi kenan sai ka sake zuba ruwa ka wanke ka zubar har sai ka yi sau bakwai na ɗaya ka sa ƙasa a ciki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwayar Abu Huraira ke walahu Muslim ya sake fitar da wani hadisi a cikin sahihunsa fi hadisi Abdullah ibn Mughaffal amma ba ruwayar Abu Huraira ba ce wani sahabin ne sunansa Abdullah ibn Mughaffal sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawaito wannan hadisi shi kuma cewa yi abinda ya ji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah abinda yace idza walagha al-kalb fil ina'i idan kare ya zo ya sa harshen sa kun san harshe yake sa ya tanda ya tanda to idan yayi wannan shi ake cewa wulu idza walagha al-kalb fil ina idan kare ya zo ya sa harshen sa ya lashi ruwa ya sha ko ya sa bakin sa ya ci abinci a kwano ko botiki ko plate inda ya sa wannan harshen nasa ya kada ya ci ko abinci ne ko ruwa sai manzo Allah ya ce fasiluhu sab'an kwanan da kare ya sa harshen sa ya lashi abinci ko ya lashi ruwa manzo Allah ya ce ku wanke shi sau bakwai wa asfiruhu thamina bit-turab ku cakuɗa ƙasa turɓaya ku sa na takwas ku wanke ruwaya Abdullahi mai ghaffal annabi ya ce ku wanke kwanan da kare ya sa harshensa ko ruwa ya sha ko abinci ya ci ko ma me ya sa ƙashi ya ɗauko in dai harshensa ya shiga kwanan ko ya shiga botikin ko robar manzo Allah ya ce ku wanke sau bakwai na takwas ku cakuɗa shi da ƙasa sai ku fitar da shi shi ne tsabtatuwar wannan kwana shari'ar musulunci shari'a ce da manzo Allah yake binta kan tsarin cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk maganar da manzo Allah zai yi wahayi ce daga wajen Allah ne Allah yake koyar da shi saboda haka annabi Allah ya sanar da shi katuwar cututtuka da ake samu daga yan kare harshe ko yawu na kare yana ɗauke da bacterias masu ƙarfi suna da ƙarfi ƙwarai da gaske. Sannan a zamanance likitoci sun tabbatar da wannan abin da manzo Allah ya bayar. Shekara 1400 da wani abu manzo Allah ya wannan magana. A yanzu a zamanance likitoci sun tabbatar cewa in kare ya sa harshensa abu, to akwai ƙatin-ƙatin cututtuka da suke maƙalewa a kwana ko robar ko botikin. Ba sa fita da duk wani abu da za ka sa na tsabtacewa sai an sa ƙasar dai. Wannan ƙasar da manzo Allah ya magana ita kaɗai take fitar da abin gabaki ɗaya. Idan da ka sa omo ka sa waye ba zai fita ba, zai ta darguwa dai. Amma ƙasa ita take fitar da wannan wato cutar gundumemiya. Nan Abu Huraira ya kawo mana ruwayar wankewa sau bakwai. Ta farko a sa ƙasa. Ruwayar Abdullahi ɗan Mughaffal shi kuma ya ce Annabi ya ce a wanke sau bakwai da ruwa, na takwas a cakuɗa da ƙasa. Kaga dai duk da ƙasa a ciki. An fahimci maganar. Wannan yake nuna mana cewa ƙazantar da kare harshensa yake ɗauke da shi suna da ƙarfi wanda sai an sa ƙasa ne zai fita. Na taɓa samu wani malami yana magana a ƙasar Saudiya kan wannan hadisi. Cewa akwai wata baiwa Allah da ta musu, akwai wani likita da ya musulunta a hannunsa sanadiyar wannan. Da ya ci hadisin, to shi likita ne saboda haka sai ya sa wa kare ruwa a botiki. Da ya sha sai ya ɗauki botikin ya sa wannan abin da su likitoci suke cewa makirin mai ke cewa wani abin da yake girmama sai ya ga cututtuka da yawa. Shi sai ya ɗauki ruwa ya wanke sau ɗaya ya sake haskawa sai ya ga cewa ya cututtukan sun ɗan rabu. Har sai da ya yi sau bakwai ya ga har yanzu da cutar yana sa ƙasar ya cuɗa yana zubar ruwa sai ya nemi ba komai tas. Sai ce wannan wanda ya yi maganar nan shekara 1000 da wani abu ba ordinary mutum ya yadda annabin Allah ne. Kansa ya yi kalmar shahada ya shiga musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine likitan likitoci. Wannan hadisi yana nuna mana cewa wato za ka yi guda bakwai in ka sa an wankewa bakwai za ka yi. Sai ka fara sa turɓaya a na farko. Hadisin Abu Huraira kenan. Idan ko ruwa za ka fara sa ka wanke, to sai ka wanke da ruwa sau bakwai, na takwas ɗin sai ka sa mai turɓaya. Kun gane bambancin hadisi? Idan da ƙasa za ka fara wankewa, to ka tafi hadisin Abu Huraira. Ya zama sau bakwai za ka wanke, amma na farko da ƙasa. Idan duk ma'anarsa da iza shariba idan ya sha an san ruwa sha ake. To nan ruwayar kuma Abdullahi ɗan Mughaffal sai ya ce manzo Allah cewa iza walaga idan kare ya lasa an san lasa yake. Nan Annabi ya gaya mana siffar yadda kare yake a hadisin Abdullahi ɗan Mughaffal. Can kuma hadisin Abu Huraira an faɗi cewa ruwa sha ake, kowa ma sha yake, kare sha yake, mutum sha yake, akuya sha take. An gane sunan aikin anan Abu Huraira ya rawaito shi. Ko cin hadisin Abdullahi ɗan Mughaffal Annabi ya faɗi siffar yadda kare yake cewa wato lasa yake. Za ka ga ya sa harshensa yana wani. To in dai kare ya sa harshensa a ko menene ya sa harshensa, to waɗannan cututtukan suna. Kaga nan za mu ja hankali ga mutanen da suke kiwon kare. In dai suka sa masa kwanansa na abinci, to kar a taɓa amfani da wannan kwanan a bawa wani abu. Ko da dabba ce ya wasa sai an yi wannan wanki. In ba haka ba ku bar masa kayansa shi kare. Sannan wannan jan kunne ne ga mutanen da za ka ga sun ɗauko kare har yana lasar jikin yaro ko jikin mace ko me shi. Kada mutum ko da kana amfani da kare saboda wani abu, kada ka bari harshensa ya taɓa, domin yansa najasa ne, najasan ma mai ƙarfi. Idan yansa ya zama najasa, min babu aula fitsarinsa da kashinsa cututtukansa sun fi yawansa.
to haka idan kare mutum yana kiwon kare ya kiyaye da kashinsa da fitsarinsa kada ya fito tunda wasu suna sakin karduka suna musu kiwo da daddare kada ka a sake shi yana aiki da daddare wajen da yayi fitsari a ce an bar shi haka lalle idan yayi fitsari a san irin wankin da za a yi masa dan wajen ba zai tsaftace ba sai an masa wanki irin na siffar da annabi ya magana ballantana mutum ya bar yaransa yana wasa da kare har yana lasar jikin yaron wannan yana zuba masa cututtuka mutum ya kiyaye ya san cewa kare najasa ne shi yasa ma aka hana kiwonsa sai da uzuri manzo Allah ya ce ba a amfani da kare haramun ne mutum ya dinga kiwon kare sai dai danye masa gaji ko kuma danye masa farauta ko dan ya kaiwa dabbobinsa shi ma ya raka su wato kiwo wayannan kawai karnukan uzuri guda uku shi aka ba ko dai gaji wanda zai ma gaji na gida ko na gona ko kuma ya zama cewa ya raka dabbobi su je su yi wato kiwo na uku sai dan farauta shari'a ta ba da damar cewa kai kare training da zai yi ma farauta banda wannan kiwon kare haram in ba don wannan uzurin maza Allah ya ce duk gidan da ake da kare mala'ikun rahama ba sa shiga na rahama ne ba sa shiga na azaba da ɗauke rai ba ruwansu da wani kare shiga za su amma na rahama ba sa shiga in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine maganar da manzo Allah ya yi akan kare yanan kare ba abinda mutum zai tsaya yana amfani da shi bane in babu da lalura ɗaya daga cikin wayancin abubuwan guda uku alhadithu sabi'u hadisi na bakwai an humrana an karɓo daga humran ɗan abban ibn khalid tabi'i ne daga cikin wato tabi'ai bawa ne na sayyidina Uthman bin Affan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi da ya yanta shi sai kuma yake aiki a karkashin sa kaga yaron gidansa ne yaron sa ne sunansa Humran an gane ko shi ya rawaito mana hadisi annahu ra'a Uthmana ce wata rana na ga sayyidina Uthman bin Affan sayyidina Uthman bin Affan sunansa kenan ana ce masa Zunnurain shi alkunyarsa kenan ba kamar sayyidina Umar da ake ce ma Abu Hafs sayyidina Abubakar ake Abubakar shi kuma ana ce masa Zunnurain wanda yake dauke da haske guda biyu saboda ya auri ƴaƴan manzo Allah guda biyu mata bakure shi ne daga Banu Umayya shi ne mutum na shida a duniyar musulunci da musulunci shi ne mutum na an ka cire wato manzon Allah shi ka cire na Khadija ka cire sayyidina Abubakar an ka cire sayyidina Ali ka cire wato Zaid ibn dan Haritha mutum na shida da ya shiga musulunci shi ne sayyidina Uthman shi ne na shida ya musulunci ta ƙarƙashin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ne yayi masa tallan musulunci kuma ya karɓa shine khalifa na uku bayan manzo Allah da annabi ya rasu sayyidina Abubakar ya zama khalifa bayan rasuwar sayyidina Abubakar sayyidina Usman sayyidina Abubakar Umar bayan rasuwar sayyidina Umar shi ma ya zama shine khalifa hijirar da manzo Allah ya ce a yi zuwa ƙasar Habasha duk guda biyun nan duk ya yi manzo Allah ya auren masa da ƴarsa Ruqayya ƴar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan da ta rasu sai manzo Allah ya ɗauko ƙanwarta Ummu Kulthum ya aura masa ita shi sa ake ce masa Zunnurain manzo Allah ya ce ɗan aljanna ne da shahada shaida ta manzo Allah ya ce Usman fil janna Usman dan aljanna a gurare da yawa ba su dai ba bai san da manzala ya shiga wani shinge yana zaune sai na Abubakar ya zo ake ce sai na Abubakar yana sallama yace a ce ya shigo ai mai bishara shi dan aljanna sai na Abubakar ya shiga yace da manzala zaune shi ma ya zauna kusa da shi a daman annabi Umar yazo annabi yace a ce Umar ya shigo ai mai bishara shi dan aljanna ya shiga ya zauna a hagun dan annabi can sai aka ce Usman yana sallama manzo Allah ya ce ku ce ya shigo ai mai bishara shi dan aljanna ne amma akwai wata musiba za ta tabe ko wani bala'i da wata jarraba da za a jarrabe shi da ya shiga ya zauna a gefen fuskar annabi sallam ba wajen da suke zaune babu waje shine suke ake mata tawili cewa kabarurrukan su kaga annabi da Abubakar da Umar ai a waje ɗaya suke shi kuma yana can yana kallo su yana makabartar bake yana kallo inda annabi yake manzo Allah ya bishara da aljanna ta gurare da yawa akwai sanda aka bayan hijira mutanen Madina suna fama da rashin ruwa sanda sahabbai suka hijira suka je Madina babu ruwa ruwan sha da wanda za a yi amfani da shi yau da kullum a Madina akwai Yahuda kamar yadda ku sani akwai wani babban Yahudi da yake da wata rijiyarsa yana siyar da ruwa so haka yana tsawwala wa musulmi duk sanda za a ji ana layi ana cikin siyar ruwan sai ya rufe sai ya tashi kuma wannan bai yi ba wannan bai yi ba kuma su ya cike su biya ba zalla sai ya ga abin da ake wannan ya dame shi musan annabi da abin da zai matsa musulmai baya jin daɗi sai manzo Allah ya ce man yashtari bi'ra ruma man yashtari bi'ra ruma wa lahu aljanna waye zai siye mana wannan wato rijiyar ta ruma in ya siya ya ba musulmi shi amfani da shi na lamunce masa aljanna waye zai wannan wa lahu aljanna aljanna ta tabbata gare shi sai duwan Usman yace zan siya ya maikin Allah daman dan kasuwa ne mai kuɗi ne sai ya tafi wajen wannan bayhudan ya ce wannan kasuwancin naka ina son ni ma in shiga ta siyan mar da rabu da rijiyar nan ya ce a sai dan siyan ma da rabu tunda zai biya shi kuɗin a dunkule rabi kamar ya ya ce yau tawo gobe taka ni cinikin amma yana son a ba shi kuɗin rabu ya ce siya da suke ciniki ya ɗauki kuɗin gabaki ɗaya shi sayyidina Usman ya bashi yanan yau da muka ciniki ranar ka ce gobe wato ta wace gobe rana ta ce ya ce eh haka ne washe garin da yake ranar sayyidina Usman ne sai sayyidina Umar Usman ya shela cikin musulmai ya ce to kai kowa ya ebi ruwan da zai amfani da shi yau da gobe botiki ɗaya kake sha to ebi botiki biyu ko uku ko hudu ga littafin nan ku ba shi sau haka musulmi sai kowa ya ebi ruwan da zai amfani da shi na ranar sayyidina Usman sai kuma aka yi tanadin na gobe na bayahude bayahude ne zo gobe sai ga ya zauna yana ta hamma ba wanda ya zo shi ba ya ce to an karya min tattalin arziki ya ce to ya fahimci abin da ake makirci ake mai kuma shi kenan an karya min tattalin arziki ba wanda ya siya sau haka sai ya tafi wajen sayyidina Usman yake cewa zo ka biya ni rabo cika min rabin na siyan ma da rabin ma na siyan ma sau haka sai aka siya sai sayyidina Usman ya ce to yanzu wato ruwa ya zama na musulmi kowa ya ta iba kyauta fi sabilillah manzo Allah yake cewa kai Usman ya kyauta to wannan rijiyar ga abin da annabi ya faɗa cewa waye zai siya na ba shi aljanna sayyidina Usman ya bayan wancan bishara da aka ce dan aljanna ne an fahimci maganar to wani abin da zai burge ku abin da zai baka sha'awa wannan rijiyar har yanzu tana kuma har yanzu ana shan ruwa ƙasa mai tsarki yadda ta yi rijiyar ba ta kafe a Madina ne sai suka gyara ta sai aka yi mata ayyuka na zamani ake sa fitirin da wayi aka mai da ita gidan saida ruwa na roba wannan ruwa da muke siya dai to har yanzu wannan rijiyar Allah ya ki toshe ta kana fitar da ruwa ana zuba shi ana siyarwa kuma kun san me ake yi kudin sai ake amfani da shi wajen hidimar masallacin manzon Allah har yanzu ruwan ana amfani da kudin da ake siyar da ruwan ake yi wa wato hidimar masallacin Annabi da kuma ana taimakawa marayu duk inda kwamiti ake yi musamman mai karfi mutum ya mutu sai a je a dauki nauyin ƴaƴansa da matan da suke ba su da maza mace wanda aka ce mutunta ya mutu ko an sake ta su irin waɗannan hidima ake da wannan kuɗin da kuɗin da sayyidina Usman ya siyi ruwan gatanan rija gatanan har yanzu ana ai in Allah yana son ka yana son yanzu sayyidina Usman me zai asara ya sayyidina Usman gashi nan yana ta samun alheri rijiyar da ya siya ko yanzu ka je a irin wannan namu ta sunan kamfani da sai ka je ka nemi ruwan ka dinga sha ko wanda ya je Madina saboda ka karawa sayyidina Usman lada har yanzu ana har yanzu rijiyar ta nan sayyidina Usman dan Affan kenan Allah ya dare shi Annabi yana jin nauyinsa yana jin kunyarsa shi kadai ne in ya zo Annabi yake shiru sai ya yana jin nauyinsa wata rana yana gida Manzo Allah sallam sai nana yana ɗakin nana Aisha aka ce sai Annabi Bakar yana sallama aka ce Annabi yana kashin gide ya dan bude kafarsa haka dan ya sha iska yani makangama Annabi sallallahu alaihi wasallam alfarma Annabi ya janye haka dan a sha iska kuma yana kashin gide aka ce sayyidina Abubakar yana sallama Annabi yace shigo ya shigo suka hira su suka abinda za su ya tashi ya fita aka ce Umar ma yace shigo shi ma suka tattauna ta sai aka ce Usman ma yana sallama zai gaishe da Annabi sai Annabi ce da ta sai da Annabi ya tashi ya rufe kafarsa ya gyara ya tashi zaune sannan ya ce a cin a ce masa ya shigo sannan ya shigo suka abinda za su kai ya tafi can an gama sai nana Aisha take cewa ya ma'aikin Allah na lura da kai Abubakar babana ya ce yana sallama kana kashin gidan nan kace ya zo kuka gama ya tafi sa haka ma Umar amma da Usman aka ce yana sallama sai da ka tashi ka gyara ka rufe duk inda za ka rufe ka zauna sannan ka ce shi ya ce ba zan ji kunyarsa ba mala'iku suna jin kunyar mala'ikun sama ma kunyarsa suke ai ni ma ya kamata in ji kunyarsa mala'iku a sama ma kunyarsa suke ya ce ni ma ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba an gane ba a yakin Badar da shi ba lokacin matarsa ba ta da lafiya matarsa wannan Ruqayya ba ta da lafiya lokacin yakin Badar a shekara ta so ka za a fita yakin yana jinyarta sai manzo Allah ya ce zauna ka jinyarta amma a matsayin kai ma ka je yakin masu zagin sa zaka ji sai ce ai baya cikin yan Badar kuma manzo Allah ya ce yana ci kuma kaida ta yaki wanda bai je yaki ba ba a raba ganima da shi amma shi sai da aka raba ganima da shi aka kawo masa manzo Allah ya kawo masa hakira ya ce ga ganimar ka da kai ake ai umarnin Annabi Annabi ne ya ce zauna kai jinyar ya matarka mu za mu je a madadin ka saboda haka da aka gama yaki da aka zo raban ganima har da shi aka raba bayan an gama yakin Badar kan rasu shine manzo Allah ya aura masa ɗaya ita ma ɗaya ta rasu Annabi yana da rai yace Annabi yace wallahi da muna da ta uku da mun baka da da akwai ta uku da mun ƙara mu haka ma sanda manzo Allah ya je wadanda da ake cewa sulhul hudaybiya sanda Annabi zai je Umara Quraishawa suka hana suka ce ba zai shiga ba a ranar sai shekara mai zuwa dan da aka je sai manzo Allah aka tsaya a wurin da ake ce musu Hudaybiya sai Annabi ya ce da Umar je ka ga a Quraishawa ba yaki muka so mun zo mu yi Umara ne sai dan Umar ya ce ya ma'aikin Allah zan ba da shawara ban ki ba amma ni ba ni da dangi a cikin Makka yanzu da za su iya kare ni in Quraishawa za su yi min wani abu amma Uthman duk Banu Umayya suna su Abu Sufyan duk dangin sa ba su bari a tutar da shi ba annabi ce gaskiya ka ba ba su Usman je ka ga mu ga abin da muka zo yi mun zo mai umara ne ba yaki da kusa ba so ba haka muna neman izini Usman ya hawo dokin sa ya shiga da ya shiga ya je gidan dangin sa cikin muna sanar da ku cewa annabi ya ce ga mu umara muka zo ba yaki so haka muna neman alfarma da izini kuma da izini mu zo mu shine suka ce abu ce suka ce amma kai je kai dawafi yace ai ban yi san dawafi ba mu zo da annabi annabi shi kuma ne injin dawafi me zan yi la me dawafin zai mu riga annabi dawafi ai ba zai yi ba shi amma izini yace ba zai to a wannan zaman da yi sun bashi abinci ana cikin da duk dangin sa wasu yayyen sa ne wasu yayyen baban sa kun gane ai dangi ne to sai shedan ya zo cikin musulmai sai ya irin Roma irin yake cewa jita-jita cewa Qurayshawa sun kashe Usman da shayin zube dawo wannan kun san irin wannan jita-jita aka koyi shedan yake wurgata sai ka kawai an tada wata hayaniya ba in ka duba ina dalilin ba wanda ya san dalilin wa haka shedan yake sai wurga irin wannan a cikin musulmai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in dai Qurayshawa sun kashe Usman to ba za mu koma ba sai mun shiga mun yake su kun yarda yayi mun yarda sai annabi ya shimfa da hannunsa yace wanda ya yarda yazo ya mu baya mana ka zo ka yarda suke ta dora hannunsu kowa ya dora bayan an gama dora hannaye sun sai annabi ya dauko ɗaya hannun nasa mai albarka sai ya dora a sama kaga hannun annabi ɗaya yana ƙasa ɗaya kuma yana mai yace wannan kuma na Usman shi ma yayi mu baya na dora wannan hannun a maimakon Usman sayyidina Usman yace na fi son wannan hannun da annabi ya dora yace nawa sama da hannun da yake ciki na su ne wanda Allah yake ga mana cikin alqur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da su Allah ya ce wanda suke ma mu baya dan a shiga a yaki Qurayshawa saboda suke ce sayyidina Usman Allah ya yarda da su gaba ki da kuma Usman yana ciki tunda annabi ya dora hannunsa a maimakon sa ana cikin haka kafin a tashi a yunkura sai ga Usman ya to annabi ya ce an ce an kashe kai ce a mu ciwa suke man zo yi dawafi da ce ba zan bar shi ta shigo daga nan aka zauna aka yi sulhu ba a dai Umar ba a shekarar annabi ya ce tunda an yi yarjejeniya da Qurayshawa ba za a yi ba aka koma wannan kaɗan daga cikin matsayi da martaba da daraja ta sayyidina Usman Allah ya yarda shi ya zama khalifa bayan wato an kashe sayyidina wato Umar sai aka yi aka sa shura suka tattauna mutum shida akwai na bakon su sai Abdullahi dan Umar sayyidina Umar ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin wayannan amma banda ɗana Abdullahi dan Umar cikin wannan dattijan ku zaɓa so haka ɗan shura suka tattauna suka ba wanda ya cancanta a yi mubaya'arsa a zaɓe shi halifa na uku har gidaje aka dinga zuwa shawara da kuke gani kowa sai ya ce Usman kowa ya ce Usman so haka ya samu rinjaye sayyidina Usman aka zaɓe shi ya zama shine halifa na uku daga cikin halifofin manzo Allah an zaɓe shi ne wato a ɗaya ga watan Muharram a shekara ta 24 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi kuma shahada yi kashe shi aka kawo wasu ƴan tawaye suka zo suka ce sai ya sauka daga mulki ya sauka daga mulki ya ce ba zan sauka ba sai yake gaya mana cewa wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai na Usman ya shigo sai yake cewa wasu za su nemi ka tuba rigar da Allah ya sama kar ka tube kawai abinda annabi ya gaya maka wasu za su nemi ka tube rigar da Allah ya sama kar ka tube kar ka yi musu bai san me ake nufi ba lokacin sai da suka zo suka ce lallai sai ka sauka daga mulki ko mu kashe ka yace annabi ya ce kar in tuba rigar da Allah ya sama sai haka ba zan tube ba a sannan ya tuno da wancan hadisi ya gane ma'anar me annabi yake mu'jiza da cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana lokaci mai tsawo sai kaga abin ya faru an kashe shi shahidi aka suka yanka shi yana gidansa yana karatun alqur'ani a gaban matarsa shine za ku ga cewa wato masu littafin alqur'ani na warshi zaka ga daidai suna sa mawuka sai jini ya tsittuwa sai fada kan qur'anin da yake karantawa daidai inda Allah yake cewa fa sayakfikahumullah Allah zai maka maganin su Allah zai maganin su ku duba manar sai ya zama a daidai nan wajen da kaddara ta Allah sai ta wada jinin ya zama bisa masu littafin warshi zaka in sun zo fa sayakfikahumullah da jatta wada suke rubuta shine jinin sayyidina Usman dan Affan haka suka kashe shi wa'annan da suke kashe ko sai da aka kama su da aka kashe shi Allah ya ce zai ma zan maka maganin shi to Allah ya yi wa sayyidina Usman maganin wa'annan azzalimai ranar juma'a da la'asar 18 ga watan dhulhijja hijira annabi tana 135 aka kashe shi aka yi masa wato kisan gilla haka aka yi masa sallah aka binne shi a makabar tabbake shi wanda yake aikin haji shekara 30 baya ya san kabarin sayyidina Usman yanzu ne ba a iya sani amma duk mun sani mun san yadda kabarin sa yake a waina yake duk mun sani ba amma shekara 30 ba shekara 20 baya ma shekara 20 baya yana nan mun shiga mun ga kabarin sa Allah ya dade shi da shi rawaito wannan hadisi me yake cewa wannan yaron gidan nasa Imran dan Usman Imran shi rawaito yace annahu ra'a Usmana yaga sayyidina Usman da'a bi wudu'in sayyidina Usman ne yake son ya koyawa dalibai su fahimci yaya annabi yake yin alwala siffar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam siffar alwalar manzon Allah an gane to shi wannan sahabin wannan tabi'in yake cewa naga Usman dan Affan ya ce a kawo masa abun alwala fa afraga ala yadayhi duba hadisi da aka kawo masa abun alwala sai sayyidina Usman ya zuba ruwa a tafukansa min ina'ihi daga cikin wannan wato robar da aka kawo masa ruwa ko ƙwaryar da aka kawo masa ruwa faghassalahuma thalatha marrat sai sayyidina Usman ya wanke tafukansa su uku summa adkhala yaminahu bayan ya gama wanke hannayensa tafukansa su uku sai sayyidina Usman ya sa hannunsa na dama fil wudu'i a cikin ruwan alwalar summa tamabada wastanshaqa wastanthara sai ya ebo ruwa ya zuba a bakinsa ya kurkure ya sheka ya faci talatan su uku summa ghasala wajhahu talatan sannan sai ya wanke fuskarsa su uku wa yadayhi ila almirfaqayn talatan ya wanke hannunsa tare da gwiwar hannunsa shi ma kaga ba har zuwa wato gwiwar hannu shi ma su uku thumma masaha bi ra'sihi sayyidan yayi shafar kai thumma ghasala kiltayi rijlaihi thalathan sannan sai sayyidina Usman ya wanke kafafuwansa guda biyu so uku thumma qala sannan sai sayyidina Usman yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naga manzon Allah tawadda yayi alwala nahwa wudu'i hadha irin wannan alwala da وقال هر ما ده يجمع الولد سي من ذا الله يجي من توضع نحو وضوء هذا دوان ده الولا إرم ونن الولا تاوى ثم صلى ركعتين سنة يزوه صلى ركع بيو لا يحدث فيه ما نفسه ده يزوهنا صلى بيتنان دونيا با شين لا يحدث فيه بيتنان بيزن تدرنسا ياكا وستناني باتكين صلى يا تبتر هنك من سوجه نيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه Allah zai gafarta masa duk wani laifi da ya da. Wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim. An ce saura miki biyar amma ya kamata mu fahimci yadda alwala take. Ba mu da wata roba, bani hulaka. Abinda wannan bawan Allah yake cewa a cire wannan roba, kawai misali ne. A ce wannan abun alwala ne. Kanga budadde ne. Ba buta mai rufaffe ba. A ce ƙwarya ce ko roba ce. Ko butikin sai na Usman ya ce a kawo masa shi. Da aka kawo masa da ruwa a ciki. Sai na Usman sai ya tuntsira ya zuba ruwan. Bai sa hannunsa a ciki ba. Sai ya zuba ruwan. Sai ya wanke tafukansa su uku. Da wannan su uku. Ya sake har su uku. Ba wannan ya wanke su uku ba. Wannan su uku. Ba haka ake alwala ba haka annabi yake alwala sai. A lokaci ɗaya ake wanke dama da hagu. Haka manzo Allah yake. Da ya zuba sai ya wanke dama da hagu a lokaci ɗaya. Bai wanke tafinsa na dama su uku da na hagu su uku kamar yadda muke yi. Nan ga aka kawo ke su shida. Daman da hagu yake cakudawa manzo Allah. Sai ya fara wanke daman sai ya juye wanke hagu. So uku sannan da ya gama sai ya tsoma hannunsa na dama saboda wanke guda uku ya tsaftace hannun kenan tunda annabi ya hana sa hannu a ruwa sai an wanke su uku sai ya tsoma hannunsa na dama a robar ko a botiki sai ya ebo ruwan shi ma ku lura da sai ya zuba a bakinsa ya rage ragowar ya tuɗa bakinsa ya kuskura baki ya tofar sannan sai ya sheka ya face a diba daya sannan ya sake yi so biyu so uku ma'ana da kuskurar baki da sheka ya facewa da ake yi kun gane siffar alwalan manzon Allah da ya ebo ruwan kuna gani sai ya zuba a bakinsa sai ya rage raguwa sai ya murza a bakinsa shi ne kuskurar baki ya zubar ragowar da yake hannunsa na dama sai ya ja ya sheka sai ya sa hannunsa na hagu sai ya face ba wai ana ɗiban ruwa na kuskurar baki uku daban ka ebo na sheka da facewa su uku ba haka ake ba yadda muke yi ba ne kuna gani sannan sai ya sake sa hannunsa sai ya ebo ruwa sai wanke fuskarsa ya zuba daga inda ake fara daga matsarar gashi nan annabi ya zuba ruwan sai ya wanke har zuwa haɓarsa a tsaho kenan a faɗi gefen kunne da kunne wannan shi ma su uku yake sannan sai ya sake ebo ruwan sai ya wanke kuma hannunsa har zuwa gwiwar hannu ya shigar da ita akwai ruwa da ta zo da annabi ya zuba ruwan sai ya tare da ya zuba a hannunsa na dama sai ya sa tafinsa na hagu sai ya tare ruwan a daidai inda gwiwar hannunsa take sai ya murza haka saboda nan waje ne da yake tattare-tattare a iya samun lam'a sannan sai ya dawo in ya dawo sai ya hada har da tafinsa ba a tsayawa wanke hannu iya gwiwar hannu idan kai wanke zuwa gwiwar hannu to in ka zo wato wuyan hannu ba za ka tsaya ba sai ka shigar da hannun gabaki da annabi yana tsefewa yana tsefa ɗan yatsun hannunsa ko dai ya sa ɗan ƙaramin ɗan yatsunsa na hagu sai ya shiga tsakankani ya tsefe ko kuma ya sa hannayen gabaki da ya shigar da cikin ƴan uwansu wannan siffar haka annabi ke tsefe hannu ko dai ya sa ɗan ƙaramin ɗan yatsunsa ya bi ɗaya biyu uku an gane ko kuma ya sa ɗan yatsunsa na hagu sai ya shigar da shi cikin ɗan yatsunsa na dama an gane ai to haka zai yi a hannunsa na hagu ma sannan manzo Allah ya ebo ruwa sai ya shafa kai shine ya fara daga mutsarar gashi sai ya bayar da su har zuwa kiyarsa sannan ya dawo da su sannan ya shafa kunne sannan sai ya wanke kafarsa so uku ake wanke kafa ba sakan mata ruwa za ka yi ba kamar yadda muke. A nan annabi ya wanke kafarsa ta damuwa so uku ya shigar da wato wayannan wato kasusuwan da suke kafa nan shine mafi karanci shi ma yana tsatsefewa yadda ya tsatsefe ɗan yatsinsa na dama na hannu haka yake tsatsefe ɗan yatsinsa wato na kafa sai na Usman yace haka naga manzon Allah yayi alwala da manzon Allah ya gama a hakan sai yace duk wanda yayi alwala irin tawa haka sannan ya tafi masallaci ko ya tafi wani waje yayi sallah raka'a biyu bai tana na duniya ba bai da yana ta tana na duniya ba kasan siyar shedan kana cewa Allahu akbar sai ta koma wasu tunani na shekara uku jiya fa baka tana ba dazu ma baka tana ba sai raka ce Allahu saboda ya rage wa mutum lafiya shikenan mazala ce idan mutum ya cikakkiyar raka'a biyu ba tare da ya zantar da ya yi wani zancen duniya ba to Allah zai gafarta masa zunubansa gaba kiɗa kenan wannan hadisin akwai karatuttuka da yawa a cikinsa wanda za mu koya amma an ce sauran mutum biyar masu ɗauka sun ce lokaci ya yi sau haka za mu bari sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu yi sharhin hadisin sai kuma mu ɗora da hadisin gaba to tunda mun gama masu ɗauka sun sayar da mu can satin mun yi bayani akan ya kamata kowa ya san jerin isan sirrin manzon Allah taƙaice wannan an tambaye ka kana da damar duk inda ko kafiri ne ya tsayar da kai ka ba shi tarihin manzansa a dunkule manzon Allah ya auri mata guda nawa muka ce mata nawa manzon Allah ya aura na ce sai na yi tambaya za mu ci gaba matan annabi nawa ai a tsorace kuke ne ku faɗa a fili sha ɗaya yawa ai amsanci ake yin ta ƙasa ƙasa kamar ana shayi matansa goma sha ɗaya sallallahu alaihi wasallam ta farko ita ce na faɗa mana guda biyar a jere na ce ba za mu ƙara ba sai mun ga an riƙe su a jeren matar da annabi ya fara aurawa ce Nana Khadija har ta mutu bai mata kishiya ba sai da bayan ta rasu sannan ya ƙara ta biyu ita cewa ta biyu ita ce shi sa na ce ku samu fansir akwai abin da ba za ka shekaru da gugun mayan Najeriya ba ba ta bari ka rike ba sau haka sai ka dinga rubuta wace ce ta biyu wai annabi muke so amma mu san matansa mu san jerin matansa sai dai mutum muna san sa da baki ya wajaba duk kowa ya hada ce waɗannan ɗan abubuwan general knowledge ne wanda ya kamata ya waje ba ya kamata ba kowa ya rike wani inna ba ɗanka a samin daga islamiya an ce bai sani ba kuma zo wajenka kai ma baka sani ba ai bai dace ba kaga yau ba ƙari ke sai dai mu sake maimaita wancan sai dai mu sake maimaita mata yan manzon Allah da ya aura a rayuwarsa su goma sha ɗaya ne farkon matar da ya aura ita ce Nana Khadija kuma ya aure ta a matsayin bazawara tana da shekaru 40 shi kuma a lokacinsa shekara 25 wani abu ne ya ja hankalinta ta ji tana son manzon Allah ta taɓa yin aure har sau biyu Nana Khadija ta yi aure har sau biyu ta haihu a wani gida babban ɗan kasuwa ce attajira ce amma ba da kanta take zuwa ba tana dai sa mu aka ce wannan ya iya zuwa kasuwanci sai ta zo ta bashi wani abu ya je ya siyo sai su yi mudaraba abinda ake cewa mudaraba shine ita da kuɗi shi kuma da wahala ya je ya yi a siyo abin da aka ce rike da hagu rike da dama da sha da hagu a'a doga hulata ka dinga sha da dama in aka je sai a yarjejeniya za a raba dukiyar nan abin da aka samu na riba za mu raba biyu ka ɗauki rabi ɗauki rabi ko za mu raba uku ɗauki biyu kai ka ɗauki ɗaya yadda dai ake yarjejeniya an gane a so haka Nana Khadija tana ba wa mutane to shi ake ce mata saboda laƙabin al'amin ya rinjaya a kan manzon Allah cewa amintacce ne kuma ya taɓa zuwa inda ake kasuwancin da shi da kawunsa shi ake ce mata ko shi idan jarraba shi mana al'amin din nan yana da amanci wata kawarta tace to bari mu jarraba sai ta dauki kudi tace a kirawo mata shi yazo zalabai da girman kai lokacin bai zama manzo ba amma dai yana da dabiyoyi masu kyau wanda tana burge kowa tace ina ba mutane kudi yarjejeniya ayi kaza a raba riba kai ma ina son ko zaka yi ce zan yi mana me zai hana annabi yayi kasuwanci saboda annabi dan kasuwa ne saboda ta baki kudi sai ta hada shi da wani yaranta ana ce masa Maisara suka tafi Sham kasar Palestine Lebanon Syria nan ne Sham suka je yadda ake kasuwanci a wancan lokaci ba wai kudi take ba akwai kayan da ake siya a Makka babu shi kuma a can bangishiri da bamban da ake cewa ko saboda haka sai suka dauki kaya daga nan sai aka kai can kuma akwai kayan da babu su a Makka sai a kawo an gane ai to haka ake yi to a tafiyar su shi Maisara ya lura da wasu abubuwa masu abin mamaki tare da misali duk inda suka tsaya ana tafiya sai ga garana tana dukan irin mutane amma shi sai ga girgije yayin annabi binwa garana ba ta taba shi baya shiga hayaniyan mutane kuma aka je ya iya kasuwanci abinda ake sayar da shi kaza sai mutane suka rinda siya a wajensa da daraja su haka shi da ya je dawo shi ta an samu ribar da ba a taba samun ta wannan sai ya sa mata jin wato soyayya tana son annabi tana hira da kawarta su take cewa kai ai kin ga al'amin din nan ya sa mun samu riba mai yawa tuwai kirki ne idan dai maganganu ta mutunci sai kawarta ta ga tace ko kina son sani tace to ni zai aure ni ne tace da zan samu shi kan da ai da na aure tace to bari zan masa magana ta fito da gojen Nana Khadija zalatu sallam gidan su da mun kusa da gidan da Nana Khadija ba su da nisa ita wannan kawa tana Nana Khadija take cewa da shi ya al-amin suka gaisa tace wai kai haka zaka yi ta zama baka da aure shekara 25 sai yace mata to ana aure ne ba kudi talaka da ba shi da kudi da zai aure inji manzo Allah sai take cewa da annabi to idan ba a son kudin naka ka samu mutum mai kyau kuma ba ta buƙatar kudin naka ita ce take da kudin yace ina ake samu wannan ga kyau ga kudi kuma ni da ban da kudin kuma ce ana so naka tace ya akwai tace a ina tace Khadija bintu Kulay Kulay ga kyau ga kudi ga ƴar dangi ce yace to tace in kana son ta kana son ka kai ma sai ce tubari zan magana da iyaye amma dai ni ma din ina son nata abinda ake so ke ita sauri ta je ta ga ba to ya amince ba to haka sai je samu babban sa guda Hamza da Abu Talib ce ga abinda ake ciki haka suka ce ai ɗan manya ce kuma mutum ne kirki ce da wai to haka sai aka shirya da babban nan sa Hamza da Abu Talib da shi aka tafi wajenta da kuma iyayenta aka yi magana shikenan aka amince suka kai sadaki aka yi aure Abu Talib yayi walima ya ciyar da yayyanka raƙumi ku tuna mu to a lokacin shekara ta 40 shi kuma shekara ta 20 aga ya halatta kenan saurayi aure mai sawa daga shi annabi